This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna iya kama mu kuma a duk lokacin da kuke bukata ta kafar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a daidai wannan lokaci dauke da shirin mu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu bari mu fara da jin kanin labaran duniya.
Wani mai harin kunar bakin wake a kasar Afghanistan ya kashe mutane 25 ciki har da mata da yara. Amurka ta yi tur da Allah wadai da hare-haren da ƴan kungiyar Al-Shabab na kasar Somalia suka kai kan wasu otel-otel da sansanin sojan kungiyar kasashen Afrika. Sannan kuma shugabannin kasashen Turai suna can suna kokarin ganin matakin da za su dauka akan kasar Girka da bashi wa katutu.
To za mu ji duka cikin labaran. Wace irin barna ce harin da aka kaiwa garin Kukawa dake jihar Borno yayi ne?
Kaman su boko haram ba wanda ba a samu nasara kansu ba, a samu an kama kode ko an kashe kode ba.
To me kuma gwamnatin jihar Adamawa ke cewa ne game da raba ranakun cin kasuwar mituka da kristoci da musulmai suka yi?
Kuranan ga coci ya fi duhu, masallaci ya fi duhu, a ce kasuwa a mituka ya zama kasuwa biyu, musulmi su ci yau, kirista su ci gobe. Ku haɗa kan ku maza-maza, ku san yadda za mu fuskanci mituka.
To bayan wannan za ku ji rahoton haramta shiga da kaji kasar Najeriya da customs suka yi, sannan akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Shugaban ƴan sandan lardin Hausa a Afghanistan Faizullah Jirat ya ce wani mai harin kunar bakin wake ya tada bumabumai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin Afghanistan a jiya Ladi da Maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da kuma yara. Harin ya raunana mutane da dama. An ba da rahoton cewa yawancin waɗanda suka jikkata farar hula ne. Wannan tarzoma ta auku ne kusa da wani sansanin sojan Amurka a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Pakistan. Nan da nan ba a tantance ba ko kungiyar Taliban ce ke da alhakin kai harin. Kungiyar ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare makamancin wannan. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan ya ce daga kosan harshe ƙasarsa ta yi Allah wadai da harin kuma tana yi wa iyalan waɗanda suka rasu ta'aziyya.
Amurka ta ce daga kausan harshe ta yi tur da harin kungiyar Al-Shabab da ta kai a kwanan nan akan wasu otel guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen Afirka a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Akalla mutane 18 ne aka kashe a hare-haren da aka kai otel din Wahelia da kuma Siad a ranar Juma'a. Haka kuma an yi harbi da bindigogin igwa akan tsohon filin wasan kwallon kafa da a yanzu yake zaman sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen Afirka. Ba a bada rahoton ko wani ya jikkata a wannan harin ba. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gabatar a jiya Lahadi na cewa kungiyar Al-Shabab ta ƙara nuna wa duniya rashin imaninta da tausayinta. Sanarwar ta ce Amurka na ci gaba da kudurtar aniyar yin aiki da 'yan Somalia da gwamnatin ƙasar da kuma ƙawayenta na ƙasa da ƙasa domin samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar Somalia.
Shawarwarin da aka yi ta yi ga dangana ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nukiliyar Iran a Vienna ƙasar Austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe bayan wa'adi uku da aka bayar. A yayin da babu wata sanarwa da aka gabatar, ma'aikatan jakadancin ƙasashen Turai da na Amurka sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya Lahadi a yunkurin magance manyan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen ƙulla yarjejeniya. Tun da farko a jiya Lahadi da Maraice, ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya yi wa 'yan jarida magana ta baranda cikin fushi cewa har yanzu suna da sauran aiki. da wani gefen kuma wakilan majalisar dokokin Amurka da suke tababan shawarwarin da ake yi sun yi gargadi a jiya Lahadi cewa shugaba Barack Obama na iya fuskantar turjiya daga majalisar akan duk wata yarjejeniyar ƙarshe da za a kulla tsakanin manyan ƙasashen duniya da Iran. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell jiya Lahadi ya caccake yarjejeniyar da ake son kullawa a wani shirin gidan talabijin da ake cewa Fox News. Ita kuma Senator Lindsey Graham ta jam'iyyar Republican ta goyi bayan a ci gaba da amfani da yarjejeniyar wucin gadi da aka kulla a shekara ta 2013.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi shugabannin kasashen Turai da suke tababa sun yi ta kokarin cimma yarjejeniya ko kuma matsayi akan kasar Girka wanda bashi yayi wa katutu akan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati na baya-bayan nan da ta gabatar. Suna bayyana shakku da cewa da kyar ne kasar Girka ta cika alkawarin tsuke bakin aljihu da gwamnati ta da ƙara haraji. Shugabannin kasashe 19 da suke amfani da takardar kuɗin euro suna nazarin alkawarin da Prime Minister Girka yayi na ƙara harajin dala biliyan 12 da kuma rage kuɗin da gwamnati ke kashewa domin amincewa da shirin baiwa ƙasar bashin ceton tattalin arzikin ƙasar a karo na uku cikin shekaru biyar. Shugabar Jamus Angela Merkel ta bayyana cewa babu yadda za a yi a kulle yarjejeniya. Shugabar ta yi wannan furuci ne a lokacin da ta isa Brussels a ƙasar Belgium domin halartar taron kolin da ake yi kan rikicin ƙasar Girka.
Jiya Lahadi ne kuma Papa Roma Francis ya koma Rome daga ƙasar Paraguay bayan ziyarar mako guda da ya kai ƙasashen Amurka ta kudu guda uku. Dubban mutane ne suka taru a wani fili da ake kira Nugazu a cikin wani sansanin soja. Shugaban Paraguay Horacio Cartes da shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez suna daga cikin masu ibada da suka halarci gangamin sauraron Papa Roma. A ziyarar da ya kai kasashen Ecuador da Bolivia da kuma Paraguay, Papa Roman ya yi amfani da yawancin mako gudan yana caccakar tsananin rashin adalci a kasashen kuma ya buƙaci a gabatar da wani shiri ko kuma tsarin tattalin arziki da masu hannu da shuni da kuma matalauta dukka za su ci moriya.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu daga harin da aka kai a garin Kukawa ta jihar Borno ga wakilin namu.
Rahotannin da ke fitowa daga garamar hukumar Kukawa a jihar Borno na nuna cewa wasu mahara da ake hoton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan mazauna garin a ranar Asabar da Marace, inda aka ce sun halaka mutane da dama sannan suka sawa garin wuta. Wannan hari dai shine karo na biyu cikin makonni biyu da aka kai kan mazauna wannan garin na Kukawa, wanda cikin makonni biyu ne ma waɗannan mahara suka afka kan jama'an da ke garin daidai lokacin da suke gudanar da sallar magriba, wanda aka ce sun halaka mutane 113. Wannan karon kuma da misalin karfe 5:30 na Marace ne dai waɗannan mahara suka saki afka mazauna wannan gari, wanda aka ce sun yi ma wasu yankan rago sannan suka sa bindiga suka bindige wasu kuma suka sa wa gidajen mutane wuta. Ga ma dai abinda wani mazaunin garin da ya samu ya tsere ya shaida mun ta wayar taho game da irin abubuwan da ya auku, duk da cewa sautin mai sa ba ta fita da kyau ba.
Yamma ko fara kun zo gari kuka
jiya ne ko yau?
Haka na jefa rabiyar rawa ne abu jiya yamma kuma karfi biyar
me ya faru?
Garbi ku da ya ba ko garbi ku da ya ba
sun yi barna ne su Boko Haram din
sifan na sun kone gaba da garin sun kashe mutane
sun kashe mutane guda hudu. An yanka masu waye kai?
Eh guda biyun ba.
Eh su waye ka yanka wa kai? Kamar su Boko Haram ba ba wanda ba a samu nasara kansu ba a samu an kama ko ɗaya ko an kashe ko ɗaya ba. Yanzu mutanen Kukawa yanzu wani hali suke ciki ganin cewa bai wuce sati biyu ba da aka kai masu wannan hari.
Suna rika kani kai kowa son daji yanzu haka. Akwai wanda muka da mu duk mu sa mu sare muka da mu duk da kowa da yanzu suna kawo hari. Akwai wanda suna ba mu kauyuka.
Amma kun san adadin mutanen da aka kashe?
Yanzu tabbas guda muka kan kaban guda kauna muka gani yanzu dai. Ku tabbas muka san gani. Muka kuje sai ga muka ran fasu sai a kokoli muka warta. Su ce wai mu shiga gidan mu zauna. Kina kina kowa muka fudu. Da kaba kuma mu kuma suna kudu mun ga su. Ku fada mu sai ba. Wani yana kona na ga maka suna kudu ba kare ba suna kudu.
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga jihar ta Borno sai mu gangara mu tafi jihar Adamawa inda za mu ji cewa shugabannin addinin Krista da Musulmi ne aka kira domin yin wani taro game da raba kasuwar Mitika da aka yi ta cin kasuwar wato tsakanin Musulmai da Kristoci. Ga Sanusi Adamu dauke da rahoton al'amarin.
Amma ko shugabannin addini da kuke nan na Musulmi da na Krista, ku ne Allah ya dankawa, ku ne wakilan Allah, ku ne za ku ja mu zuwa wuta, ku ne za ku ja mu zuwa aljanna. Yawan Adamawa kuna nan a ce wai a Mitika Krista da Musulmi ba su gaisuwa da juna. Kuna nan ga coci ya fi dubu, masallaci ya fi dubu, a ce kasuwa a Mitika ya zama kasuwa biyu, Musulmi su ci yau, Krista su ci gobe. Ku haɗa kanku maza-maza, ku san yadda za mu fuskanci Mitika domin a samu zamantakewar Allah. Babu yadda za a yi addini ya raba mu Adamawa, ƙarya ne.
Shugaban ma'aikata na ofishin gwamnan jihar Adamawa Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta ke kalubalantar shugabannin addinin Musulunci da na Krista sa'ilin wata gayyatar cin abincin buɗe baki da gwamnan jihar Adamawa Alhaji Muhammadu Umaru Jibrila ya yi musu a gidan gwamnati. Kristoci da Musulmai mazauna garin Mitika da ke arewacin jihar Adamawa sun share sama da shekara ɗaya suna zaman doya da manja, lamarin da ya haddasa kyama da rashin mutunta juna wanda ya kai ga raba ranakun cin kasuwarsu. Mabiya addinin Krista na cin kasuwarsu ne a ranar Asabar, yayin da mabiya addinin Musulunci ke cin nasu kasuwar a ranar Lahadi. Na tambayi shugaban kungiyar Kristoci na ƙasa reshen jihar Adamawa Bishop Mike Moses da takwararsa sakataren gamayyar majalisar kungiyoyin addinin Musulunci reshen jihar Adamawa Alhaji Ismaila Modiba Umar, ina gaskiyar cewa su malaman addini ke cusawa mabiyansu ra'ayoyi na kiyayya da kuma kyama.
Sunana Bishop Mike Moses ni kuma kanciyama ne na Adamawa State. Ba gaskiya a ciki sabili da mu shugabannin addini aikin da aka bamu kiran Ubangiji gare mu shine mu yi wa'azin salama ga wayanda kuma suke gani kaman malaman addini musamman ma ko a ce fasoci haka da sauransu su suke iza wannan abun ba daidai bane. Dan ma har za mu shiga a ciki mu za mu shiga ne amma da din mu masu bada shawarwari da suluhu da kuma wayanda suke zo a yi zaman lafiya.
Sunana Ismaila Modibo Umar, Secretary General na Muslim Council na Adamawa State. Don addinai da ake da su a duniya duka ba addinai da suke kusa da juna kama addinin Musulunci da addinin Krista. A gaskiya shekaru sun kai mu yi kokari mu tattauna da musamman Musulmi da Krista da suke zama a Mitika domin mu ga mun shawo matsala da take faruwa tsakanin su, musamman abin da ya shafi cin kasuwa guda biyu, rashin jituwa, rashin mu'amala da sauran ire-iren su. Wanda ya zama na inda kuma an ce kasar Mitika, na san da cewa karamar hukuma guda ɗaya ce, dole suna da sarki ɗaya. Indai gwamnati bata raba wannan ba, bamu ga hujjan da za a zo a yi rarrabiya akan abin da ya shafi kasuwa da sauran ire-iren su.
Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
To labarai da rahotannin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Hukumar Custom ta Najeriya sun haramta shiga da kajin kasashen waje cikin kasar. Babangida Jibrin ya ake ciki ne.
A wani taron kara juna sani da hukumar Custom Region Jihar Lagos da kuma masu ruwa da tsaki wajen kiwon kaji da kuma lafiya ka gudanar a nan birnin Lagos, sun bayyana buƙatar mutane su kiyaye wajen cin kajin da ake shigowa da su da ƙasashen waje wanda aka riga aka sarrafa. A cewar babban controller hukumar ta Custom Region Jihar Lagos Alhaji Turaki Usman, hukumar ta dukufa wajen hana shigowa da kajin da aka sarrafa su daga kasashen ketare a bisa shawaran jami'an kiwon lafiya.
A ƙarin lafiya bai da wani sai dai ma ya sa maka cuta, babu wani magana lafiya a ciki. To kaga duk ire-iren wannan abubuwan sai ya ƙara zaburar da mu. kace to ya kamata mu hada kai da su waɗannan mutane mu ga cewa mun ci mu buru mu amma gaskiyar magana yana da yawa ba dan kadan ba yana da yawa sosai mun lalata kai katon 10,000
to sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa kokawa ta yi game da rashin biyan cikakken diya ga ƴaƴan kungiyar da gonakinsu a can baya aka rufe sabili da kamuwa da cutar mura tsuntsaye da aka sarin kajin kasar suka yi sakataren kungiyar na kasa Alhaji Abubakar Babugana ya ce idan dai gwamnati ba ta dauki wani mataki na biyan diya ba to ko shakka babu matakan da take so ta dauka na ganin an inganta kiwon kaji a cikin gida yana cike da matsaloli da dama
idan dai ana so a ci gaba da yin haka datsewa da aka yi wannan yayi daidai to amma kuma a sake samu wa'annan mutanen a ba su goyon baya sai mu samu mutane wanda za su yi mana kiwon kaji din sosai domin nan din tawadata a Najeriya ya zamana ko ina akwai kajin duk wanda yake da sha'awan kajin ya zamana akwai shi a nan gida ba sai an dinga kawo na waje ba
yanzu dai babban gargadi da hukumomin lafiya ke yi na cin kajin da ake shigowa da su daga kasashen waje bayan an sarrafa su shine na kamuwa da cutar kansa ko daji ko kuma sawa kiba a sabili da sinadarai da ake saka masu da ke hana su lalacewa da wuri kamar da wata jami'ar kiwon lafiya da kuma kula da abinci mai gina jiki malama Hadiza Karu ta shaida mani
naman kazan nan akan bar shi a cikin akwatin sanyi ya dade to in ya dade yawancin amfanin da ke cikin wannan nama baya ciki kuma ga dan adam a lokacin da dan adam ya ci
baban Jibrin murya Amurka daga Lagos a Nigeria
To yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa.
Sai mota wanda za su hawo mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisa dattawa kenan zai hawo mota ta miliyan 8,500 da naira 600. Sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sasake-sasake da za a sanya a gidaje. Sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida. Sannan kuma akwai kuɗi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishaɗi ne wato na shakatawa.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu jingine na ɗan wani ƙaramin lokaci batun da muke yi na bin kadin mutuwar Jamilu Abdullahi a sanadin dukar da 'yan civil defense suka lakkaɗa masa a ofishinsu na Sokoto ta Kudu wanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin yin rufa-rufa a kai. Ba mu watsar da wannan maganar ba. A yau ɗin za mu buɗe wani sabon babi game da irin kuɗaɗen da suka bayyana cewa Najeriya tana kashewa wajen kula da 'yan majalisun dokokinta na tarayya guda biyu. Wato majalisar da TJ da ta wakilai. Wannan al'amari dai ya tada hankulan jama'a a ƙasar wadda ake fama da mummunan talauci a kuma ce wakilan jama'a suna samun kuɗaɗe da suka fi na takwarorinsu a ƙasashe masu arziki irin su Amurka yawa. Za mu faro a yau da shimfiɗar yadda wannan matsala take, kuma idan mai sauraro yana son sanin adadi sosai to ya ɗauko alƙalami da takarda ya riƙe a hannu domin abin da yawa. Wai mutuwa ta shiga kasuwa. Wanda zai mana shimfiɗar ta yau shine
barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari sunana. Ina ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jamhuriyar Najeriya kuma masani ne a harkokin tattalin arziki, siyasa, tsaro, shari'a da kuma zamantakewar ƙasashen duniya. Kuma na shahara a harkokin tsarin mulkin ƙasa musamman na jamhuriyar Najeriya da ƙasashen Afirka.
Batun kudaden da 'yan majalisar suke samu a Najeriya ya kasu kashi biyu. Na farko akwai albashinsu wanda shine mafi karanci a cikin kudaden nasu, to amma kuma wanda duk da haka ya fi abin da 'yan majalisa a nan Amurka suke samu.
'Yan majalisar Najeriya su ne na biyu a waɗanda suka fi ɗaukar kaso mai yawa a matsayin albashi da suke ansa in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya.
Wace ƙasa ce kan gaba?
Ƙasar da take kan gaba a ɗaukar ɗan majalisa take ɗaukar kuɗi da yawa ita ce ƙasar Australia wadda take ɗaukar dolar Amerika 201,200 a shekara.
sai jamhuriyar Najeriya wanda dan majalisa take daukar 189 a shekara wato danda dollar America sai kasa America ita da ke dauka suke daukar 174 a shekara wato idan kika lura na Najeriya din dollar America 189 din nan matsayin su na biyu shine in aka juya a tsagwaran naira ta Najeriya suna dauka miliyan 42,525
a shekara
kenan bayan wannan sai suka bullo da abin da ake kira allowances wato waɗansu kuɗi waɗanda suke na waɗansu ayyuka na musamman da suke yi ɗai akwai guda 15 waɗannan allowances din to waɗannan allowances din a nan inda ake a ringizon kenan nan inda ƙarfin yawan kuɗin da ɗan majalisa suke ɗauka kenan ba a wancan abin da ake kira salary ba domin idan kika anshi takarda ta albashi da ake ba ma'aikaci wata wancan abin da ya shafi salary shine abin da zaki gani wanda ko kuma kin juya akan wannan hukuma da ke shirya ka'ida albashi da kuɗi da ma'aikata suke ɗauka wannan shine bayanin da zaki gani amma mafi yawan abin da ya shafi waɗannan allowances abubuwa ne waɗanda suke suna a kwance saboda waɗansu daga cikin su ana bada su ne sau ɗaya a shekara wasu kuma ana bada su a sau ɗaya a wata uku wasu kuma ana bada su sau ɗaya ne a cikin shekara huɗu alal misali akwai abin da ya shafi masaukin su ko matsugunin su dan majalisa senata yana da miliyan 4,052,800 dan majalisa wakilai kuma yana da miliyan 3,970,425 wannan a shekara kenan sai mota wanda za su hawo mota ta alfarma kowane dan majalisa wato dan majalisa dattawa kenan zai hawo mota ta miliyan 8,500,600 sannan kuma dan majalisar wakilai miliyan 7,940,850 so ɗaya ne a shekara hudu suke da alfarmar wannan mota to amma bayan nan
iya zaman su kenan a majalisa
a duk iya zaman su a majalisa sai dai idan an sake zaben mutum sannan kuma yazo ya samu wannan to bayan nan kuma mota idan an siya akwai kuɗin da yake na shan mai da kuma kula da ita na yau da kullun shine
mun gyara na kullun canjin bakin mai da sauransu
yawa to duk irin waɗannan da sanya abubuwan da za a shaka a ji kanshi iska ta musamman a cikin mota shi kuma wannan dan majalisar dattawa yana da miliyan 1,520 dan majalisar wakilai kuma na da miliyan 1,489 wannan kuma kudin kula da na fadi na mai da sauransu a shekara ne shi to sai kuma kudin alatu na kujeru da kuma abubuwan da suka shafi abubuwan sasake da za a sanya a gidaje dan majalisar dattawa yana da miliyan 6,090 bayan shi kuma dan majalisar wakilai na da miliyan 5 to sai kuma abun da ya shafi lokacin da za su bar aiki idan lokacin wa'adin ku na shekara hudu ya kare za ku ba aiki akwai kudi na tukuici na kunyi ma kasa aiki na godiya da ake badawa na wanda yake zufa da aka yi ta aiki ka sayi tawul ne ko fankici ne ka share zufa nan shine ake kira severance gratuity wannan dan majalisa dattawa zai dauki miliyan 6,090 sannan kuma shi dan majalisa wakilai shi kuma yana da miliyan 5,956,637 to bayan nan kuma sai shi constituency bill wato can mazaɓar su ana buƙatar dan majalisa duk abin da zai furta a wannan ɗakin taro na majalisa ya zama da yawan mutanen da suka fito cikin rana da ruwan sama suka zabe shi ne to saboda haka akwai buƙatar ya rika zuwa yana tuntuɓa su ko kuma su rika zuwa su same shi to wala ala ko menene ya faru musamman idan wani ya zo wanda yake baka tsammanin ya zo ka ce ah don Allah ka koma sai sati biyu in na zo na ganka a gida ko kuma a'a abin da na shirya domin in ganka ban shirya ba a dauko kuɗin mota a basu a sallame su to wannan kuma akwai kuɗi wanda aka shirya akan wannan wannan kuɗi da aka shirya shine miliyan 5 ga dan majalisar dattawa miliyan 4,987 ga dan majalisar wakilai to sai kuma waɗansu ma'aikata waɗanda za su taimaka musu a gida wala Allah mai gyaran fulawoyi ne waɗanda za su yi kyau a gida ko mai musu wanki da guga ko kuma mai gadi ne za su ɗauka to wannan kuma an aje shi ma a kwata-kwata na kowace shekara za a ba dan majalisar dattawa miliyan 1,519 shi kuma dan majalisar wakilai miliyan 1,488 sannan kuma sai waɗansu da zai ɗauka waɗanda za su ɗan taya mashi aiki kamar sakatariya ko kuma sakatariya office to shi ma akan wannan an riga an shirya a kowane wata wannan za a akwai kuɗi da aka shirya waɗanda zai amfani da su wajen ɗaukan ma'aikata guda biyu ko kuma guda hudu ya danganta ga dan majalisar dattawa ne kai ko dan majalisar wakile akwai kudi naira 506 da 600 ga wanda ya shafi dan majalisar dattawa kenan numan majalisar wakile kuma 496 da naira 303 to sannan kuma akwai kudi waɗanda kuma aka ware waɗannan domin na nishadi ne wato na shakatawa a cikin ana zauna a office lemu ne za a kawo na kwalba ne ko kuma a tea ne za a kawo da biscuit ne da wasu abubuwa ko ruwan sha ko duk waɗansu abubuwa dai da suka shafi abubuwan tantantade da lashe-lashe a cikin office to dan majalisar dattawa yana da 607 da 920 dan majalisar wakilai shi kuma yana da 595 da 500 da naira 563 wato a shekara kenan sai kuma lokacin da ya kamata su rika tafiya suna in an yi hutu wato idan an yi hutu mutun na tunanin an yi hutu ga ne a Abuja kuma kila a jihu yayi kasa to a wannan a duk lokacin da aka yi hutu za su tafi za a dauki kudi 202 da 640 a bashi 202 da naira 640 shine wanda za a ba kowane dan majalisar dattawa shi kuma dan majalisar wakilai yana da 198 da naira 521 sannan sai kuma abun da ake kira utilities shi wannan utilities wato wato wannan kudin tafiya wannan na hutu din wato kashi 10 ne daga cikin kashi 100 na albashin su basic sannan sai kuma abun da ake kira utilities shine abun da ya shafi kudin wutar lantarki da zasu biya a gidan da zasu zauna ko kuma kudin ruwa to wannan shi ma an ware musu akai kowane kwata za a rika bada naira 607 da naira 920 dan majalisar dattawa kenan su kuma ɗan majalisar wakilai naira 397 da naira 42 su kuma waɗannan
amma kamar yadda shi barista ya ce waɗannan kudaden allowance sun kasu kashi 15 ne kuma da saura masu tsoka da muhimmanci da yawa a nan gaba za mu kammala su a shiri na gaba kafin mu shiga cikin majalisar mu ji abin da shugabanninta da mambobi za su faɗi yanzu a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to madalla yanzu kuma bari mu ji karatun alkur'ani mai tsarki daga bakin manyan gobe
sunana Nana Fatima Zarau daga madrasatul nurul islam Abuja a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
to kafin mu karkare shirin gaba daya bari mu ji labarai amma a takaice
Shugaban ƴan sandan lardin House a Afghanistan Faizullah Jarrat yace wani mai harin kunar bakin wake ya tada bumabumai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin Afghanistan a jiya Lahadi da maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da yara Amurka ta ce daga kausan harshe ta yitar da harin da kungiyar Al-Shabab ta kai kwanan nan akan wasu otel guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan kungiyar kasashen Afrika a Mogadishu babban birnin kasar Somalia Shawarwarin da aka yi ta yi gadan-gadan ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nuclear Iran a Vienna ƙasar Austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe bayan wa'adi uku da aka bayar.
To da takaitattun labaran muka kammala shirin wannan safiya sai kuma anjima da Hantsi za mu sake dawowa a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chiobahiro Diodone sai injiniyan mu na yau Jim Hammond. Ni Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bissalam.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.